إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bai zai tabbatar mana da ƙarfin kwakwalwar Zaid bin Thabit shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo wasika da yaran Imraniyanci cine yare na Hebrew in an kawo sai a kira wani bayahude sai ya zo ya karanta wasikar ya yi musu bayani saboda musulunci wato addini ne da yake son kowace gaba ku tsayo da kafar ku shugabanni ne yanzu wajibi ne su tsaya su dinga kula da mutane su dinga kula da abubuwa musamman sarakunan mu na arewa wallahi lokaci yayi da za su tsaya su yi tunani mai karfi akwai abin da zan faɗa insha Allah wanda ya kamata su yi amfani da wannan abu manzo Allah ya ce babu aminci asalin abokin gabar ka ya kawo maka takarda ka kira wani abokin gabar kuma ya fassara maka ce babu aminci a ciki wanda tabbaci kake abin da ya faɗa haka ne baka da tabbas to sai ya ga tare sabo ya ce wai zai share musulunci hawaye a wannan gaba wannan zai rubi da sabo ya ce manzon Allah zan je in karanto yaran an ce yayi sati biyu yayi kawai hatta tsuni yayi ke yin da yare eh a sati biyu ka san kuwa wanda yayi sati biyu koyi yare zai iya yin ta tsuni wato ba ma wai irin yaran ba har al'adun mutanen ya sani da yaran ka san kuwa baka san al'ada ba kai sai ta tsuni ba to tsabar kwarewa da kaifin kokolwarsa hatta al'adunsu ya sani domin kai ta tsuniya da yaran kuma a sati biyu duk wanda ya je makka a irin ɗan shekarun nan ya je ya ga zanzamtowa ya ga ginin da aka yi a wurin za ka yi mamaki in an sa bom a tsakanin wurin ba zai tashi bom ko bom ka sa ba zai tashi to da aka tsara abun lokacin fahad ne injiniyan da aka gayyato shi ya zo abin da ya bashi mamaki sai ya faɗi wata kalma sai mutane suka kiyaye kalman a wurin sai aka je a gaya sarki fahad shi sa da ce sarakuna ya kamata musamman na arewa su yi hankali su ji irin wannan injiniyan da ya zo ya tsaya ya ce wannan garin har ne baya shiga garin nan amma saboda musulmai sun rasa ya za su ga shi har an kawo nukul da ya fi ko'ina mahimmanci a cikin wannan gari harami ya ce akwai buƙatar musulmai su ci gaba su waye don su gina kansu to iya wannan statement aka kawo ke fat yanzu duk abin da za a ɗakin kaba injiniyoyi 'yan ƙasar ne suke saboda ya yadda to mu kuna gari kullum a baya muke kullum shugabanninmu da 'yan siyasarmu da ainihin sarakunanmu da masu arzikinmu ba sa tunani me za su mutu su baro bayansu me za ka baro bayanka wanda in ka tafi zai tuna ka da shi na alkhairi menene muka tsara ganin wannan wannan kalmar ya faɗa injiniyan daga Germany aka ɗauko shi ya zo ya duba wannan abun yayi aikin da zai yi a cikin aikin shi ne ko bin kasa a wurin ba zai tashi kuma wanda ya shiga ɗakin za ku gani tsakiyar rana kana ɗawafi amma tiles din da aka saka baya ɗaukar zafi ba sai ka sa takalmi za ka yi ɗawafi tsabar kwakwalwarsu tana aiki aka nemo tiles din da za a sa shi ba zai yi zafi ba kuma tsakiyar rana za ka shiga ɗakin ka ba ka je ka yi ɗawafinka ka yi abin da kake so ba sai ka sa takalmi ba saboda sun yarda za su ci gaba sun yarda al'umma suke wa hidima sun yarda cewa suna so su bar tarihin da ko ba sa nan za a faɗe su haka Zaidun nan yayi a sati biyu ya je koyi yaren Hebrew ya iya ya yi komi don haka duk abin da za a yi shi yake yi kaga yanzu sun samu aminci to bai yanzu allura ma wata ta gagara sai a ce sai an nemo wani arni jinin kun za a ɗauka an yi gagara ce Benz ɗin an kasa ga mota a je a samo wane zai ga arni ne ya kamata man shugabanninmu su hankalta wallahi yaranmu kuma su zama mutane masu hankali su su mai da hankali a abin da ya sai kamata su yi na ilimin muka da sauran abu na rayuwa duk abin da yake bukatar gudunmuwarka ka jajirce ka iya shi da ainihin himma kar ka bada kunya a dininka kar ka bada kunya a al'ummarka da abin kunyan da al'ummar mu take yayin zaka tsorata duk duniya na muka jami'i ba kabila da take kashe kabila yar uwarta sai ba Hausa kula Bahaushe kama dan Bahaushe ta dukan sai ce ya bashi kudi kidnapping din nan da bandit da wani waye duk a kudu muka fara ji ba ku taba ji sun kama nyamuri ya kama nyamuri ba ko isekiri ya kama isekiri ko ibibio ya kama ibibio ko epic ya kama dan epic duk wannan kabilu ne da suke can baka taba ji ba in ka ji sai garguwa da mutum bature ne ko foreigner a ba su kudi to mu kuma tsaban lalacewa waye naka ne zai kama ka ya duka ka ya kashe ka ya ci mutuncinka yayi duk abin da zai to ba nan ne ma musifar ba yanzu ko ga abin da ake yada tsakanin Hausawa sun cuci fulani sun cuci Hausa sai da mu an gane mu wawaye ne duk abin da aka faɗa zamu yadda shikenan sai a sakon sanin wani kawai sai ya zo ya ta yada barna kuma mutane wawaye su dauka su tafiya ciki sarakunan mu wallahi ku ji tsoron Allah yan siyasar mu ku ji tsoron Allah ku yi kokarin magance waɗannan matsaloli a tsakanin al'umma ku yi kokarin magance su wanda Allah ya ba ku jagoranci me za ku bar wa ƴan baya wanda za ku an kun mutu za a faɗa akan ku dan kafin ku zo wasu su ne suka hukan ku jeru kuma sun bar abu mai kyau to ku me kuka bare la wajibi mu yi tunani wanda Allah ya ce waye zai shafe musulunci hawaye akan wannan gaba Zaid bin Sabit yace zai je yayi wannan aiki yaje yayi wannan aiki kuma kun ga an wautar da mu duk shegantaka da duk abin tsiya sai a jefo cikin Hausa Fulani saboda su ne wawaye basu damu da kansu ba basu damu da al'ummar su ba basu damu da abin da suke ciki ba ba abin da ya dame su kawai kowa in ya samu biyan bukatar sa shikenan kowa ma ya mutu ba ruwan sa wallahi wajibi ne mu gyara wannan yan kwa to an ji wani hadisai guda biyu ɗaya ruwaya daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda ga rishi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata ga rishi yace tasaharu fa inna fis suhuri baraka manzon Allah yace ku yi sahur lalle cikin yin sahur akwai albarka a ciki dan haka duk wanda yake azumi ana so ya ci wani abu ko ya sha wani abu in lokacin sahur yayi wannan ruwayan kenan a ruwaya ta biyu wanda aka yi ta daga Anas da kuma Zaid bin Sabit Allah ya kare da gare su suke cewa tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun yi sahur tare da manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi thumma qama ila salati bayan mun yi sahur din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je don a yi sallah to lokacin da ya tashi zai je sallah din nan sai Anas yake so ya fahimci wani abu qala Anas sai Anas dan Malik yace qultu li zaidin sai na faɗa wa Zaid bin Sabit me yace masa yace kam kana bainal azani was-suhur yace adadin minti nawa ne ko awa nawa ne ko kaza nawa ne tsakanin irin sallah da kuma da yin sahur kamar adadin me za yi kun ga su a wancan lokacin ba su da agogo to me zai yi amfani da shi a matsayin ainihin na'ura ko abin da za a auna tsawon lokacin da ake ɗauka tsakanin yin sahur da sallah sai ce gwargwadon mutum ya karanta aya 50 sai ka auna ka ga idan za ka yi karatu ba asalin karatu ainihin hadar ba kuma tartil ba za ka yi karatu mutawassil karatu matsakaici minti nawa zai ɗauke ka karanta aya 50 ba irin namu na gardawa ba shi na ba don bayyana ba wannan karatu ba karatu daki 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 yake so kai shi to irin wannan karatu kaman aya 50 idan yanzu kaman mu ne aka samu mutun da ya zama goni wajen karanta alqur'ani sai a ce ya karanta aya 50 da karatu mutawassiti karatu matsakaici shi bai yi tartil cikakkiya ba shi ko bai hadar cikakkiya ba tartil shi da yin ta daki daki aya bayan aya hadar kuma shine kai shi da gaggawa to sai shi matsakaicin karatu ya zai minti nawa zai dauka ya karanta wannan ayoyi guda 50 to sai Zaid dan Sabit ya ga Anas ya ce gwargwadon yadda mutum zai karanta ayoyi 50 shine gwargwadon lokacin da zaka bari daga cin sahur dinka zuwa shiga sallah to wayannan hadisi guda biyu suna dauke da sakonni masu yawa kamar yadda malamin littafi ya fitar abu na farko zai fitar mana da bakin kalmomi cikin hadisi yace as-suhur menene as-suhur yace al-aklu alladhi yatasaharu bihi al-insan shine abincin da dan adam yake suhur da shi shi kira as-suhur ana abincin da zaka ci zai iya zama ruwa ne zai iya zama dibino zai iya zama abinci mai tauri zai iya zama kowane irin abu da ka dauka da shi zaka ci ko kurba ɗaya kai kai sahur wannan kurba ɗayan da kai to shine ake kiran shi sahur ko kuma ka ci kwayar dibino ɗaya ko ka ci guda uku ko ka ci guda biyar ko ka ci bakwai mara kenan wannan shi ake kira as-sahur ko kuma ka samu abinci kai loma uku in wannan bai yi ba ko kuma ka ci iya cinka eh ko na fila ana so kai sahur ba sai lalle azumi na wajibi ba to yace shine kalman sahur na fatan fahimta da haka sai malai yace al-fawaid fa'idodi da za a fitar a cikin waɗannan hadisai guda biyu wanda muka karanta al-hadith yace fa'ida ta farko al-hadith yadhillu ala istihbab as-suhur wannan hadisi da yake tasaharu as-suhuri baraka wannan hadisi da yake ku yi sahur domin cikin sahur akwai albarka ana abu to fitar da shi wa jama'a Allah yana cewa a cikin hadisin yace ku yi sahur domin cikin sahur akwai albarka to sai yake gwada mana cewa me ashe wannan hadisi yana kwadetar da mu ko yana karantar da mu cewa yin sahur mustahabi ne kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yana daga cikin darasi ko fa'ida da za mu samu a cikin wannan hadisi shine akwai mustahabbancin yin sahur ko kuma yin sahur sunna ce qala ibnul munzir wani malami ibnu munzir yake cewa wa ajma'u ala anna suhura yace dukkan malamai sun hadu akan cewa shi sahur mandubun ilayhi abu ne da aka sa shi mustahabbi ga mai yin azumi ana du mai yin azumi an sunnanta masa yayi mai ya dinga yin sahur walam yuqal bi wujubihi amma babu ɗaya cikin malamai da ya ce wa yin sahur wajibi ne wannan shine darasi na farko ko fa'ida ta farko da za mu fahimta cikin waɗannan hadisai guda biyu cewa akwai mai sunna ce yin ainihin sahur amma bai zama wajibi ba to dan me yasa bai zama wajibi ba malam bin sharhi littafi yace limuwasalatin nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yayi misali me yake nufi da misali annabi yayi azumi lokacin shan ruwa yayi bai sha ruwa ba ya kwana haka washe gari ya sake tashi da azumi to wannan sai ya gwada maka cewa ashe yin sahur ba wajibi bane dan inda wajibi ne dole annabi zai sha ruwa dan yayi me dan ya aikata wancan wajibi da Allah ya dora masa amma kun ga ba wajibi bane dan haka sai bai aiwatar da wannan ba wa aidan wa wasalan bis sahabati kuma annabi yayi wannan sadar da azumin ta da sahabbansa akwai lokaci da annabi yayi azumi bai sha ruwa ba sai sahabbai suka yi azumi da shi su ma sai ba su sha ruwa ba suka wuce kamar yadda annabi ya wuce wayannan dalilai guda biyu sai ya sanya cewa yin sahur mu sunna ne ba wajibi ba amma dai ana so mutum ya dage wajen yin wannan ainihin mai sunna li qaulihi da ko fadin sai ce barakatun ai albarakatu suhur takunu fi ma yali mala yace da aka ce tasaharu fa inna fis suhuri baraka yace to ta ina ake samun albarkar sahur sai malam yace albarka ta sahur tana zuwa ne cikin waɗannan abubuwan da malam ya fitar wanda za mu fahimta abu na farko yace da aka ce ainihin sahur yana da albarka yace menene dalili yace imtisalu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai tabbatar da albarkar sa shine duk wanda ya saur ya aikata umarnin annabi annabi ne yace tasahharu fa inna fis suhuri baraka to idan kai ka zo yin azumi ka tashi ka ci sahur to kai aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin manzon Allah kuma duk wanda ya aiki da shi to akwai albarka a ciki ina wadon fahimta yawa shi sa yace wamtisali amrun nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu baraka yace musalta umarnin annabi dukkan sa albarka ne wa khairin kuma alkhairi bala dai tabbatar mana da haka sai kawo ayar alqur'ani ce qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum allah yace ka gaya musu qul kace in kuntum tuhibbuna allah in dai kun ce kuna son Allah zaka ce me fattabi'uni Allah yace ka gaya wanda suka ce suna son Allah su bi ka ku bi manzon Allah shine alamar kuna son manzon Allah kuma alama ce kuna son Allah ku bi manzon Allah in kun bi shi albarka da za ta biyo wajen bin manzon Allah yuhibbukumullahu shi kuma Allah zai so ku bayan ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne da aka kun ga ainihin fa'ida ta farko da aka ce fa inna fis suhuri baraka to albarka tana nan cikin bin umarnin manzon Allah duk wanda ya bi umarnin manzon Allah ya sadu da albarka da alkhairi wajen bin umarnin manzon Allah Allah ka ba mu ikon bin umarnin manzon Allah albarka ta biyu ce saniyan albarka ta biyu da aka ce yin sahur akwai albarka abin da zai tabbatar maka da albarkar sa shine annahu bihi at-tafariqu baina siyamina wa siyam ahlil kitab yace shi sahur da shi ake bambance tsakanin azumin mu mu musulmai da azumin ahlil kitab kristoci da yahudawa ai su ma suna azumi amma su ba sa shan ruwa da ba ta mun da ko ba sa sahur kuma suna kowane lokaci in ka kai wani gaba sai ka ci abincin da ba ta mun fahimta to ɗaya daga cikin abin da zai bambanta azumin musulmi da wanda ba musulmi ba shine akwai cin sahur kun ga wannan albarkar sa ne dan mu gane yana daga cikin albarkar da annabi ya ce ku yi sahur yana bambance tsakanin azuminka da azumin ahlul kitab saboda haka kun ga ba ƙaramin amfani bane kuma yace me qala sallallahu alaihi wasallam bala ya kawo hadisi yace manzon Allah mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya faɗa fasalu ma baina siyamina wa siyam ahlul kitab akalat as-suhur abin da ke bambance azuminmu da azumin ahlul kitab shine cin sahur da ku gashi sahur yana daga cikin albarkarsa shine yana zama dalilin da zaka gan zaka tantance ko zaka bambance tsakanin azuminka da azumin ahlul kitabi krista an kasa mai ce baka yana azumi zai ce maka lokaci kaza suna azumi da ba don fahimta amma ɗaya daga cikin abin da zai bambanta azuminka da nasa shi baya yin sahur kai kuma azuminka an ce kai sahur wannan shine albarka ta biyu da ku ga ya kamata mu nemi wannan yace watamyizu bainal muslimina wal kuffar yace kuma bambance tsakanin musulmi da mutumin da yake kafiri amrul maqsud fi shari'a shine al'amari da ake nufi a cikin shari'ar musulunci shi musulunci shari'arsa kullun tana bambance tsakanin mutum musulmi da wanda ba musulmi ba na ba ta fahimta in kai musulmi ne to shari'ar musulunci ta bambanta ka da wanda ba musulmi ba shi yasa zaka yi mamaki me yasa arnan duniya su Trump suka damu da cewa wai sai mun cire shari'a ba a yi wa krista shari'a irin ta musulunci shi yasa ma constitution na Najeriya ya ba da dama akwai customary court ma ko kotun al'adu in ka je kai dan al'ada ne ma an baka izini ka je ai maka hukunci da al'adunka akwai kuma me akwai magistrate court ko yawa me ake common law ko ko penal court an yi su saboda wanda yake shi ya kiye bi musulunci ko ya kiye bi kristanci ga penal laws da court da zaka je ai maka hukunci sannan aka ce akwai shari'a court musulmin da yadda ya ce shari'a a masa shari'a ba ce wanda bai musulmi bai musulunci ya ce dole sai an masa ba to me yasa za su matsa mana me yasa za a rubuta ƙarya kuma su yadda su yi aiki da ƙarya sabar zalunci wani yana jawo hankalin musulmai su dawo mu shiga taitayenmu mu zo mu yi tunanin me ya kamata mu Allah da gaske wajibi ne is high time musulmai su gane cewa akwai abubuwan da ya kamata su cire waɗannan bambance-bambance da yake tsakanin su zo su fuskanci abokan gabansu wanda suke gin Allah da manzansa suke kin shari'ar musulunci ba ba haka ba a ce ba a ce za a yi maka ba ba wanda ya ce ka zo ku kai kawo kanka musulmi ma ya ce ba zai zo ba da zai jawo shi na ba don fahimta burkuwa ka zo ka ce mutane wai daga cikin abin da zai sa su yarda da mu sai abolishin shari'a sai an cire hizba a ba za mu cire ba wallahi ba za mu cire ba sai dai ku zo ku kashe mu in kuna ga kashe mun zai yi sauki na ba don wanda a in suna ga zai yi sauki ne ka gani ya shi ubangiji shine mai komi ko yawa in suna ga abu ne mai sauki su zo su shekara nawa suna yi a sauran kasashe sun je ko ina ne ba inda suke je ta haka in sun zo nan ba inda za su yi wata Allah kuma mun gane musulunci da mun cewa wa tilkal ayyamu dawilha bainan nas kwanakin duniya muna jujjuya su a hannun mutane ne Allah ya ce yayi haka ne me dan a samu wanda za su yi shahada a cikin musulmai sai a kawo masifa ta shigo cikin ku kuka imani kuka yadda Allah ne dora muku sai ku yi mutuwar shahada a dalilin haka baka fa baka fadi ba dan wani yazo ya kashe ka kai baka fadi ba wallahi dan haka wannan yana daga ciki shi sa malam ya ce wal tamyuzu bainal muslimina wal kuffar abinda yake bambance ko kuma rarrabe tsakanin musulmi da wa'anda suke kafirai amrul maqsud shine al'amari abin nufi fi shari'a a shari'ar musulunci duk abin da zai raba zai bambanta ka da kafiri to shari'ar musulunci tana dauke da wannan manufa din yana daga cikin manufofin shari'ar musulunci da tantance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan yana daga cikin maqsudi na shari'a manufar shari'a haka albarkar yin sahur zai bambanta ka da wanda ba musulmi ba musulunci yace kai sahur lalle cikin sahur akwai albarka yana daga cikin albarkar da take dauke shine a samu tamyizi sabu bambancewa tsakanin kai da wannan ba salisan abu na uku wanda yake gwada albarkar sahur yace anna suhura lalle shi sahur yuda sa'im quwwatu yana biyo mai azumi karfi la yamilu ma'aha asyam wanda bai karkata ko bai ainihin mai karka cewa a dalilin wannan karfin azumin sai na a tsaye akan azumi kai mutumin da in yaci sahur to iri zai bai da matsala saboda sahur din ya kara masa karfin da zai yi dukkan abin da ake haka yana daga cikin albarkar yin sahur yana biyo mai azumi nishadi da karfi wanda zai ci gaba da ainihin wannan ibada ta bautar Allah kuma kun san shi azumi babu wata ibada wanda take ba wanda ya san me yin ta in ba Allah ba sai azumi shi yasa Allah ya faɗa a hadisin kudusi yace as-sawmu li wa ana ajzi bihi ce azumi na wane kuma ne zan bada sakamako akai dan me yasa domin na mun waye gari mun ce mana azumi babu wanda ya san me azumi a cikin mu sai Allah wani ya shiga banda ake sha ruwan sa ya fito ba sai ya langube ba ya cika cikin sa da ruwa ya langube ce kai yo azumin yau yana wahala ka sani ne a ga ku ga sani ba shi sa Allah ya ce as-sawmu li azumi na wani wa ana ajzi bi ni ne zan ba da sakamako a kansa sai ga ya maka dogoje ranan da kake azumi to karka yi arrafasu karka yi al-fusukh karka yi wal-jidal duka waye naka ce karka yi kaga wanda yana daga cikin albarka ta azumi yana biyo mai azumi nishadi da karfi wanda zai ci gaba da yin azumin sa ba tare da ya samu karkata ba rabi'an albarkar yin sahur na hudu annahu yakunu sababan me lil intibahi minan nawmi fi waqti suhur shi yin sahur yana zama dalilin da ke farkar da dan adam yake tada shi yake farkar da shi in lokacin mai asuba ta karatu dan yin sahur din mutane za su tashi kaga sahur ya zama dalilin mai farkar da kai da tunasar da kai wannan fa lokaci ne na ibada tashi kai shirin yadda zaka bauta wa Allah yana daga cikin albarkar suhur wanda dan adam zai samu fi waqtis suhur lokacin wannan suhur din kuma yace allazi huwa waqtu lil istighfar in baka sani ba albarka da take cikin sahur yace wannan lokaci da sahur zai tada kai yace shi kuma shine lokacin da ake neman gafarar Allah wa waqtu lil istighfar lokaci ne na tashi a nemi gafarar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi yake cewa kowanne dare a ƙarshen dare ɗaya bisa uku na dare Allah ta'ala yana sakowa sama ta hudu taje sama'ar duniya idan ya sako kira yake yi me inna allaha yabsutu yadahu bil layli ko liyatuba al musiqan me nahar Allah yana shimfida hannayensa da daddare dan ya yafewa wayanda suke sabo da rana to lokacin ne ake neman gafarar Allah da batun bayanta a wani hadisi yace yana sakowa wannan saman sai ya dinga cewa ina mai neman bukata in biya masa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai kaza in masa Allah da kansa yake faɗa sai ce to lokacin sahur ɗaya daga cikin albarkarsa yana zama dalilin da zai tayar da kai yayi maka gargadi cewa ka tashi ga lokaci mai albarka yayi kai ibada kuma ka sani wa huwa waqtul lil istighfari lokaci ne lokacin da zaka yi sahur lokaci ne na istighfari wa du'a da yin addu'a wa nuzulir rabb da sakowar ubangiji ubangiji yana sakowa sama ta duniya nuzulun yaliqu bihi saukar da ta dace da shi an kace ya saukar take wannan ba sani na ba ta bayanta ya ba wanda zai ce maka ga yadda Allah yake sakowa amma kai imanin da cewa yana sakowa wajibi ne kai tambaya kai kuma ka aikata bidiya na ba ta bayanta daka ko ga wani yana daga cikin albarkar zaka samu abubuwan nan guda uku bayan ka ci sahur din kuma lokaci ne zaka tashi kai ta istighfar kai ta neman gafarar Allah astaghfirullah 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 gurgurdan abinda zaka iya yi karka jingina kanka da cewa zan yi kafa kaza sai ka sha wahala sai ma ka sha wahala wajen kirge ka zo kana yi wata gaba kirgen ya bace maka karasa ya zaka yi amma ka zo da kai iya abinda zaka yi astaghfirullah 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 ko kuma kai ɗaya nau'in ce astaghfirullah al-azim al-jalil alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim al-jalil alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi ka zauna kai ta yin wannan yin istighfar yana bude kofofin arziki yana bude kofofin ilimi yana bude kofofin ainihin mai samun ilimi arziki samun wadata samun aljanna samun biyan dukkan wata bukatar wanda yake istighfari zai bude kofofi da dama wanda kake nema Allah ta'ala da kansa ya gaya wa mutanen annabi Nuhu ya gaya wa mutanansa wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara Allah yace ka gaya musu istaghfiru rabbakum wani yabi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara ya kasance mai yawan gafara ne in kun nemi gafararsa yursilis samaa alaykum midrara Allah zai bude muku sama ta zubar muku da ruwa sha dan yayi wannan wayumdidkum bi amwali sai kara muku dukiya wa banina da yaya wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki masu albarka gunda zaka zuba dan taki buhu daya sai ka yi buhu goma na abinci saboda gurin ya zama mai albarka yanzu kuma kun ga komai ya kare gunda zaka yi buhu 200 da yanzu da kira ke samu 20 wanda ya samu yanzu yana murna ko ai buhu 20 da samu lokacin da mutane ba sa sabon Allah suna kwatantawa suna bin Allah suna komawa ko ba sa saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga arziki yana ta yaduwa cikin mutane ba da daga cikin abin da ke kawo masifu saba umarnin manzon Allah mu ki tsayuwa bisa wannan umarcin da manzon Allah ya duk Allah sai janye ko na guna lahi sai a bar mutane da kansu wanda aka bar shi da kansa kuma ya shiga uku dan ba abin da zaka iya wa kanka da ba don fahimta saboda mun san Allah ba zai warwa muka ce tura ba ruwan mu da su duk abin da suke faɗa ba abin da za su iya mana sai abin da Allah ya rubuta ma ba abin da za su iya yi wallahi kar ma ya ka tsorata kawai ka koma zuwa ga Ubangiji kai tanadin tsoron Allah ka gani wanda da kuka ga suke ta cin nasarori a ko'ina mutanen ne suka lalace ba asalin Allah muke bi ba asalin umarnin manzon Allah muke tsaye a kai ba Allah ya datar da mu yana daga cikin albarkar shi ne yana zama kaman tambihi a gare ka ka tashi ka bar bacci lokacin sahur in ka tashi yana maka gargadi cewa ka bar bacci lokacin sahur lokaci ne na neman gafarar Allah da yin addu'o'i da saukowar Ubangiji daga sama khamisan albarka ta biyar na sahur annahu yakuna aunan ala da'atillahi shi kuma yin sahur yakan zama mataimaki wajen yi wa Allah da'a kun san wani in bai ci abinci ba zai iya yin ibadar ba ko to amma in ka ci abincin sai cin abincin ya taimaka maka ka samu karfi da nishadin da za ka yi wa Allah bauta shi sa ka ce yin sahur albarkar sa yana taimakon mai azumi wajen yi wa Allah da'a Allah ka taimake mu قال صلى الله عليه وسلم قال يجي فضيلة السهور فلا لا تسهر يجي قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله من إرادة أمين شاء الله ستبتع قريش يجي فلا تدعوه كده كبر سهور كده كيدا كبر ينسهور ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء كودا متزي قنوالا ليا مقروا ايتروا bai tashi makulwa ɗaya ta ruwa ma nabi ce kada ku yadda ku bar sahur koda ce ɗayanku zai yi kurba ɗaya ko makulwa ɗaya ta ruwa ya tashi yi fa inna allaha lalle ku sani Allah madaukakin sarki wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna alal mutasahhiri suna addu'a a masu yin sahur kun ga wannan shine falalan yin sahur bayan wa'ancan abubuwan da muka lissafa sannan duk wanda ya tashi yake sahur to Allah da mala'ikunsa suna addu'a a mai tashi yayi sahur kun ga kar mutum ya ce ni kawai ai bana cin komai a'a ko ka tashi ga kurkur bakinka ka sha ruwa makurwa daya manzo Allah ya ce ko haka kai amma kar ka yadda ka bar sahur karka yadda ka bar yin sahur na batun fahimta a in ka ci kai dai na batun fahimta amma dai manzo Allah yace akwai mutanen da in sun ci abinci zai bata musu ciki ko musamman in da su koma su kwanta to ko kwa dibino guda ɗaya sai ka dan fantara ka ci ko kuma ka sha ruwa mukurwa ɗaya kure kure bakinka ka koma kai abin da ya kamata na ibadunka da kake sai kamar yawan istighfar daura kai tai kamar salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zauna kai tai ko karatun alqur'ani ko abin da ya kamata ko kuma ka tashi kai ta sallah duka wayannan lokuta da yake in wannan bai sawo ba ka zauna kai ta addu'a kai ta addu'a ka nemi biyan bukatunka a wajen Allah ta'ala idan ya ce ina mai neman biyan bukata an biya masa a daidai wannan lokacin zaka karka zauna shiru ba ka yin wannan na fatan fahimta sannan fa'ida ta uku kusa wancan duk abin da muka lissafo na albarkan sahur a gargashin fa'ida ta biyu ne ko yawa fa'ida ta farko muka ce mun samu cewa mai yin sahur mustahabi ne ko sunna ce ta manzon Allah sai fa'ida ta biyu aka ce akwai albarka to sai aka ce ina albarka sahur take fitarwa sai aka fitar mana albarka tana fitowa a gabobi har guda biyar daka mu gane matsayin yin sahur to fa'ida ta uku shine istihbabu ta'khiru sahur an so mutum ya jinkirta sahur kada ga ya tashi farkon dare ya ci abincinsa a ana so ya tura cin abincin sai ya zo tabta hudowar alfajir sai ya ci abincinsa a wannan lokaci an fi son haka fa fi hadis dalilin da yasa malan ya kawo wannan gaba din yace ya zo cikin hadis sahal akwai da sahibi suna sahal ibnu sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahal yace manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazalun nas bi khairin yace mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi ma ajjalul fitra matukar sun gaggauta bude baki mana rana tana faduwa ka tabbatar ta fadi kawai ka sa abin bude baki a bakinka kar ka yi summa atimmu siyama ila laiko wannan aqidar shi'a ne ya ba sa ci abinci sai dare ya shiga sun gani daren ya bayyana dan Allah ya ce summa atimmu siyama ila lai da ba don fahimta yawa to ga wannan ba karantar manzon Allah ba Sa'al ibn Sa'd as-Sa'idi Allah ya kara mishi da ya ce manzon Allah ya ce mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude bakinsu wannan hadisi muttafaqun alayhi Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a riwayan wa Sa'al ibn Sa'd as-Sa'idi hawtar riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal yace wa akharu suhura kuma suka jinkirta cin sahur bayan sun gaggauta shan ruwa in kuma yin sahur ya zo suna jinkirta shi ba sa gaggauta yin sahur musamman mu a wannan lokaci kun san mu wannan al'umar Allah ya muna baiwa nau'i daban-daban daga cikin baiwan shine Allah ya kawo lokacin da aka kirkiro waɗansu na'urori da suke gada maka zuwan lokaci da shigarsa da fitarsa da kominasa kana bude application a waya zai ce maka gobe alfijir zai fito karfe 5:10 na wadon bayanta kaga sai ka duba idan kana so ka tabbatar haka wannan application yana tafiya daidai to sai ka zo gaba ta biyu an yi mana kalandodi kasunan na musulunci sai ka dauko sai ka gwada in wannan yayi maka sai ka kirkadi daidai ka tafi kauyen da basu da hasken lantarki na wadon bayanta don ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu sai ka tafi kauyen da basu da wutar lantarki sai ka ce ai an ce alfijir zai fito da minti sha kaza sai ka je kuma ka koyi ilimin sanin alfijir manzon Allah ya koyar da alfijir kala biyu ne akwai alfijir al-kadhib akwai kuma as-sadiq akwai alfijiri na ƙarya akwai alfijiri na gaskiya ya ake gane alfijir na gaskiya da na ƙarya manzon Allah ya ce na ƙarya yakan fito ne wani haske ne zai fito ya tsiri sama haka sai kamar ya taba sama sai ƙasa kamar ya taba ƙasa amma sai bude fadin sa gaba ɗaya ya wuce ka ba manzon Allah da zai kwatanta shi sai ya ce kamar jelar kurege wanda yake rayuwa a karkara ya san da in kurege daga jelar sa wani gashi zai fita gefe da gefe ko ai kun san gashin ba wani tsayi yake da shi ba to gurgurdan fadin wannan gashin na kurege gurgurdan yadda su ainihin alfijir na ƙarya yake hasken sa baya wuce dan wannan fadin to sai ce amma shi alfijir na gaskiya shi ma zai fito zai tsiri sama zai yi ƙasa sannan sai ya baje sai ya cika duk bangaren da yake duk sai ya cika kamar mu da muke gabas ai muke yamma da duniya zai cika gabar gaba ɗin fadin sa ya hada nan ya fito dungun arewa da dungun kudu bayan ya fito yayi tsayi yayi haske hasken kuma sai ya baje to kun ga mu wannan a cikin gari ba za a gane wannan ba bai dalili wutar lantarki ko gane amma sai ka tafi shi sa nace mu je kauye gudu babu wutar lantarki babu haske da zai sa za ka gane wannan abu to sai ka kwatanta da abin da ka ji ko ka gani na application da abin da aka rubuta a kalanda zai baka hasken cewa eh wannan abun gaskiya ne ko ƙarya ne wani abin da ake faɗa da gaske ne haka ne domin ka tabbatar ka samu yaƙini haka lokutan sallah da haka zaka san su eh an faɗa maka cewa sallah azhar za ta shiga da minti kaza zai gaje ka auna ka duba kalanda ka duba application ka zo kuma ka duba abin da aka bayyana maka a littafi cewa idan rana ta gota a sama idowar mutum ta zama mai ta fito daga jikinsa idan inuwar ka ta fita daga jikinka shikenan lokacin sallah yayi kaga sai ka auna da wannan za ka iya fayyacewa ka san irin waɗannan lokuta ɗin ko ga anan ira shi sa Sal ibn Sa'd As-Sa'idi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri suna cikin samun albarka da alheri matukar suna gaggauta bude baki kuma suna jinkirta sahur din su wala hadisul bab sai yace dalilin nabi da kuma hadisin da aka kawo a cikin babu hadisin Anas da shi da Zaid bin Thabit ko kale Anas yace qultu li Zaid ana zace sai na ce wa Zaid dan Sabitu kam kana bainal adhani wasuhur me adadin lokacin da zaka iya kiyastawa tsakanin kiran sallah da cin sahur din manzon Allah to wannan azan shine shigar sallah ake ne ikama ake ne shi da sai ce qadaru 50 aya shine gurgurdan mutum ya karanta aya 50 yace fa hadhal hadisu yadillu ala annahu yustahabbu ta'khirus suhur wannan hadisi yana gwada mana cewa ashe mustahabi ne mutum ya jinkirta suhur ila qabilil fajr har zuwa dab da fuduwan alfijir sai ka ci abincin ka na so kada kana ko yace hakika ya kasance baina faragin nabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin hada cin abincin annabi ko wa ma'ahu zaidun ta da shi akwai zaidun min suhurihima daga cin suhur din da suke yi wa dukulihima fi salati da shigar su sallah lokacin da suka hada cin abinci da lokacin da suka shiga sallah manzo Allah ya hada cin abincinsa kuma sun ci wannan abinci na suhur tare da sahabinsa mai suna Zaid bin Sabit Anas dan Malik ya tambaye shi yaya gurgurdan lokaci kuka dauka shi ne bala yace tsakanin cin abincinsu da shigar su sallah qadaru ma yaqra'ul mai rajul 50 aya shine gurgurdan abin da mutum zai karanta ayoyi 50 min alqur'ani a cikin alqur'ani mala yace qira'atun mutawassita qira'a mabakaiciya mun ce qira'an nan mabakaiciya ita ce kai ba tartil kake ba kai ko ba hadar kake ba in an ce tartil shine kace alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ينعين تآية ba da aya. In an ce hadar shine da gaga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba irin wannan karatun ba kuma irin wancan da kai shi a matsakaicin karatu kai ba cancan ba kai ko ba nan ba kana tsakiya to irin wannan karatun da za a karanta ayoyi 50 mu yanzu kun ga a lokacin mu sai mu ce me wanda zai karanta din sai ya danna agogo sai ya ga minti nawa zai yi to shine lokacin da ake so ka ci abinci da ka je ka shiga sallah ta asuba kai jinkirin da ake so kai kin amma kar ka ganganta ba ko yawa kar mutun yayi ganganci yayi shi bisa yadda zai samu ladan shi yasa mala yace qira'atun mutawassita karatu matsakaici la sari'a babu gaggawa wala baqi'a ko babu sakauci a ciki kai baka yi gaggawa ba wajen karatun kuma kai baka yi sakaci ba wa hadha yadilu ala anna waqtu salati qarib wanda yana nuna mana cewa lalle lokacin sallah kusa yake min waqtil imsaqi da lokacin da zaka kame bakinka daga cin abinci ko shan abin sha cin abin da zaka ci ko abin da zaka sha daidai daga kaga lokacin ya karato sai ka bari sai mala yace al adhan me yake nufi da al adhan yace ai al iqamat shine iqama yace bainal adhani was suhur tsakanin yin iqamar manzon Allah da kuma barin sahur daidai na ci za a samu gurgurdan wannan lokaci sai tunda ba su da lokaci a wancan sai yace gurgurdan mu ta karanta aya 50 karatu mutawassidin karatu daka kun ga wannan yana gwada mana me lalle yan kwa mu kiyaye wayannan lokuta din suna da muhimmanci a rayuwarmu kuma lokacin mu yayi ko 7:20 daidai sai mu dakata nan ko akwai hadisi na 182 shine hadisin Aisha da hadisin Ummu Salma shi kuma in Allah ya san muna rayuwa wani lokaci sai mu karanta shi a ciki na fatan fahimta Allahumma adina fi na'ama hadai wa afina fi man afai وتولنا في من تولي وبارك لنا فيما أعطي وقئنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين علمنا توصلي دوننا حقامنا ركنك الله كبيامنا بقاتمنا الكريم يوم أمر سكرقام جدنجسك الله غفرت مصر da iyayenmu da malumanmu da ainihin yayunmu da sauran al'umma musulmai muna musu addu'a Allah ya gafarta musu mu da muke raye Allah ta'ala muna roƙon ka raya mu a cikin wannan addini ka kashe mu a cikin wannan addini Allah muna roƙon ka ka mana arzikin jihar Katago Allah muna roƙon ka ka mana arziki jihar Katago kai ne mai bayarwa Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka domin kai ne Allahus Samad kai ake nufi da dukkan bukatu mun kawo bukatunmu zuwa gare ka ya Allah mu talakawa ne masu bukata kai kuma kai ne mawadaci mai kyauta Allah ka muna kyauta da jihar Katago Allah muna roƙon ka muna kyauta da wannan jiha Allah ka sada mu da dukkan alkhairin da ke ciki abin da yake na sharri Allah ka raba mu da shi wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ka zo na muna da ita lafiya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka shirye da shi in ba mai shirya bane Allah bawanka ne halittanka ne kai kake da iko a kansa Allah ka mana maganinsa Allah ka yado alheri da albarka ya yado a cikin garuruwan mu Allah ka yaye mana fitintunu Allah ka shiryar da mu ka sanya fahimta cikin zukatan Hausa Fulani Allah ka sanya fahimta cikin zukatan Hausa Fulani su daina yin abin da suke na lalacewa da ainihin shirme a tsakaninsu Allah muna roƙonka ka kawo mana shugabanci a tsakaninmu Allah muna roƙonka kawo aminci cikin ƙasashenmu da yankunanmu da gundumominmu ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك